نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درس منا 90 دبيو لتاف الأدب المفرد مع الإمام البخاري ومغام كارن تحديثي داري هدو دار وإن دا تقوز زوا حديثينا داري هدو لحمسن دشيدة إن شاء الله. wannan darasi yana karantar da mahukuncin ginin mahalli. Al-Imam al-Bukhari yace babu amalin rajuli ma'a ummalihi. Wannan babi yana bayani akan matsayin aikin mutum tare da leburorinsa. Idan kana da leburori da suke maka aiki, ku yi aikin tare. Amalur rajuli ma'a ummalihi, aikin mutum tare da ma'aikatansa, wato masu yi masa aiki. Haddathana Abu Hafs bin Ali qala haddathana Abu Asim shine al-Imam Dhahhak bin Makhlad qala haddathana Amr bin Wahb al-Ta'ifi قال حدثنا قطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره. نافع بن عاصم يباد الأباري جيكا سيدنا عمر بن الخطاب أنه سمع عبد الله بن أمر قال يا جاء عبد الله بن أمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ينا قياما لابن أخي له وندن أوانسا. عبد الله بن عمر صحابيني الله يكرم سيرته ينا قياما وندن أوانسا خرج من الوهط يافتو دقا وتقونا باكي كرنت الوهط وتقونا كمي جرمتا بابان عبد الله بن عمر شيني عمر بن العاصي wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Mun yi magana akan wannan gona tana Ta'if ala salasati amyalin khallafaha li auladi. Abdullah ibn Amr mahaifinsa Amr ibn al-As yana da gona a Ta'if, gona tana da girma. Akwai labarin da Amr ibn Dinar ya bayar akan cewa Amr ibn al-As dinnan gonarsa ta Ta'ifa da ake kira Al-Wahatu ya sayi kirare miliyan guda saboda dashen inabi na gonan, saboda dashen inabi, kuma kowane ice da aka saya sun saye shi a dirhami guda, daga dirhami miliyan guda saboda dashen dirhami, wato inabi na wannan gonar tashi, gonar tana da girma. To ɗansa Abdullah bin Amrin da wani yaron ɗan uwansa ba a faɗi waye ba sun fito daga wannan gonan, sai Abdullah bin Amrin yake tambayan ɗan uwansa, yaron ɗan uwan nasa, yana ce masa a ya amalu ummaluka, shin leburorinka sukan yi aiki? Kada sai ya ce la adiri, ban sani ba. Yana tambayansa tana yiwa, ya san yana da wata gida da ake mar aiki, saboda haka yasa yake tambayansa shin leburorin da suke maka aikin suna aikin har yanzu? Sai ya ce masa ban sani ba ko suna yi. Kada sai Abdullah bin Amrin ya ce amma law kuntu saqafiyan la'amiltu ma ya'malu ummalaka. Wannan yazo da riwayar haka, law kuntu saqafiyan, kamar yanda yazo littafin na law kunta saqafiyan la'alimta ma ya'malu ummalaka, kuskure ne, la'amilta misla ma ya'malu ummalaka. Wato da a ce kai asali mutumin Ta'ifa ne, da za ka yi aiki irin wanda leburorinka suke yi, ba za ka zauna haka ba. Idan leburorinka suna aiki, kai ma za ka shiga ka yi aiki tare da su. Kaga da ya ce masa ban sani ba, ya gwada cewar baya aikin tare da su. Kana da leburori da suke maka aiki, shi ne Abdullah bin Amr yake tambayansa, shin suna aiki? Leburorinka suna maka aiki waɗanda ka ɗauke su a gidanka? Sai ya ce ban sani ba ko suna yi, ni dai na ɗauke su aiki, na bari su yi min aiki. Shi ne ya ce law kunta saqafiyan, ma'ana mutumin saqif, that is mutumin ta'if, da asali kai mutumin ta'if ne, da za ka yi aiki irin wanda ma'aikatanka suke yi, ko ku da za ka san cewa leburorinka suna aiki, shi ne yanda ya taho a littafin nan, la'alimta ma ya'malu ummaluka, da za ka san irin aikin da leburorin da ka ɗauka suna yi. Saboda asali mutanen ba sa ba da aiki su tafi su bar leburori su yi, idan sun ba da aiki za su tsaya suna yi tare da leburorin, wannan shi ne al'adarsu, kuma shi ne abin da ya dace. Saboda haka sai Abdullah bin Amrin iltafata ilaina, ya waigo gare mu, faqala, sai ya ce innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi, idan mutum yayi aiki tare da leburorinsa a gidan shi, ka ɗauki leburori su yi maka aiki a gida, ba ka yi tafiyar ka ba, sai ka tsaya kuna aikin tare, ma'a ummalihi fi darihi, a gidansa. Faqala Abu Asim, shi ne al-Imam Buhaq bin Makhlad wanda ya ruwaito hadisi, marratan a wani karo na labarin da shi al-Imam Buhaq ya bayar, ya ce fi malihi, ko da ya ce fi darihi ko kuma fi malihi, idza amila ma'a ummalihi fi darihi, ko ko yace idza amila ma'a ummalihi fi malihi, idan mutum ya ba ma leburori su yi masa aiki a dukiyarsa, tana iya zama gona, tana iya zama wani gini ake masa, idan mutum ya yi aiki tare da su, kana amilan min ummalillahi azza wa jalla, to yana zama shi ma mai aiki ne daga cikin ma'aikatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wato abinda yake nufi, idan mutum ya sa leburori su yi masa aiki, sai ya tsaya ya yi aikin tare da su, to shi ma lebura ne, amma leburan ba wanda mutum zai biya shi ba, wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai biya shi. Saboda leburorin da ka sa su yi maka aiki, su suna tamani kai za ka biya su, amma kai da ka tsaya kuna aikin tare da su fa, wa zai biya ka? Kaga ka zama mai aiki, ka zama leburan Allah, abinda yake nufi kenan. Hadisin nan yana silsilatu sahiha, hadisi na tara, kuma mun karanta shi a baya, shi ne hadisi na 96 a littafin nan, babi na 96, hadisin 191. Amma a wancan hadisin, a wancan inda muka karanta, al-Imam al-Bukhari babin da yayi yace hal yu'inu abdahu, shin ya kamata mutum ya taimaka ma bawansa idan ya saka bawansa ya masa aiki? Idan ka sa bawanka ya maka aiki, ya kamata ka taimaka masa ko zaka kyale shi ya aikin kana kallon shi? Sai ya kawo hadisin Abu Huraira, wancan hadisin Abu Huraira, amma wannan hadisin Abdullah bin Amr, duk dai sahabban manzon Allah ne. Abu Huraira yace a'inul 'amila min 'amalihi, ku taimaka ma labura akan aikin da yake muku. Fa inna 'amilallahi la yakhibu, saboda laburan Allah ba zai tabe ba. Me ake nufi? Ka saka labura ya maka aiki ka taya shi, idan ka taya shi aikin, idan labura yayi ha'inci kai ba za ka yi ba ai. Saboda haka in dai za ka yi aikin tare da laburan, to ba za ka yi nadama akan aikin da aka yi ba. Shine abin da Abu Huraira yake nufi. Kuma kaga sahabbai biyu kenan. Hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, asali hadisin manzon Allah ne. Amma shi al-Imam al-Bukhari bai gamsu da cewa hadisin ya isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, don haka yasa bai kawo hadisin al-Musnad al-Litafin nashi ba, sai kawo hadisin mawqufin ga sahabi Abu Huraira a wancan karo, a wannan karo kuma ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr. Amma hadisin yanda yazo cikin al-Musnad, fa inna 'amila Allahi la yakhibu, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa, mai aiki ma Allah baya tabewa. Idan kana ma Allah aiki ba za ka tabe ba, ya za ka yi kai ma Allah aiki? Shine ka sa mutane su yi maka aiki, sai ka tsaya kuna yi tare, su kai ne za ka biya su. Amma kai da kai aikin kuma Allah ne zai biya ka, saboda ka kai leburan Allah ne, shine amilullahi. Yana majma'u zawaid, al-Imam al-Haythami yana cewa isnaduhu hasan. Kuma hadisin, akwai hadisi da ke tafe nan gaba a littafin al-Adabul Mufrad, shine hadisin 479. A nan gaba za mu karanta shi, hadisin Anas bin Malik, wanda yake fassara abin da manzon Allah yake nufi. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ne saboda ya nuna mana cewa ginin mahalli yana da asali a sunnar manzon Allah, yana da asali a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda cewar Abdullah ibn Amr, ga kuma cewar Abu Huraira, ga asalin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'amilallahi la yakhibu, leburan Allah baya tabewa. Leburan da ya sa tsammani Allah shi zai biya shi, to aikinsa ba zai lalace ba, saboda akwai ikhlasi ciki. Don haka idan aka samu hadisi akan ka saka wasu su maka aiki a gidanka, ashe riƙon gida yana da asali a sunnar manzon Allah, shine abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan. Kuma yana nuna mana cewa kada ka rena wani abu na alkhairi a rayuwanka, domin wasu za su amfana da shi. Shine hadisin da yake tafi a littafin nan, hadisin Anas bin Malik, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in qamati as-sa'atu wa fi yadi ahadikum fasila, da a ce kiyama za ta tsaya, ka tafi gona kana da shuka a hannunka, za ka yi dashe, sai aka yi busa cikin ƙaho, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'a Allah ya kuma hatta ya garisaha, idan za ka iya dasawa kafin ka mutu. Manzo Allah ya ce fal ya garisa, to ka yi ƙoƙari ka dasa. Wato wannan maganar da manzo Allah ya faɗa, hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, kuma mun ce yana littafin nan zai taho a gaba, shine hadisin 479 a littafin al-Adabul Mufrad. Annabi ya faɗi wannan ma'a annahu ghayru mumkin, zai yiwu a yi busa cikin ƙaho ka dasa ka yi dashe kafin ka mutu? Ba zai yiwu ba. Me yasa? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu Yasin, aya ta 49-50, ma yanzuruna illa sayhatan wahida, tsawa ɗaya ce za a yi, ta'khudhuhum, wannan tsawar za ta kama duk mai rai, wa hum yakhisimun, kuma ba za su taɓa tsammanin lokacin tsawon za ta zo ba. Ba mai tsammani a wannan lokacin ne duniya za ta ƙare, babu mai tsammani. Wannan dalilin yasa Allah ya ce wa hum yakhisimun, ya'ni yaqtasimuna fi amri ad-dunya, mutane suna ta hada-hadansu, shine wa hum yakhisimun, ana hada-hada, ana cinikayya, ana majalisi, ana hira, ana kasuwanni, ana harguwa, shine wa hum yakhisimun. Babu dan adam da ke tammanin a wannan lokaci duniya za ta kare, a lokacin kuma duniya za ta kare. Kuma idan aka yi tsawar za ta kama duk mai rai, shin za a baka damar har ka iya wani abu? Allah madaukake ce fala yastati'una tawsiyata, mutane ba su iya barin wasiya, wala ila ahlihim yarji'una, kuma babu mai iya komawa gida. idan aka yi wannan tsawa magana ta kare duk mere zai mutu baka sake kifta ido. Amma ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam baka cewa hadisin manzon Allah ya karo da wannan aya, a'a, wato abinda Annabi yake magana abu ne wanda ba zai yi ba, amma in zaka iya toyi wato kada ka rena aikin alkhairi don ku zaka ci riba akan sa a kiyama. Wannan yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani a silsilatu sahiha mujallal na farko a qismul awwal yana shafi na 37 yace babu ma hadisin da ya nuna cewar mutum yayi kokarin aiki na alkhairi wanda zai ci riba sa a lahira kamar wannan hadisin. Fa inna fihi targiban aziman ala iktinami akhira fursa min alhayat, wato ka yi kokari ka ci moriyar sakan na ƙarshen rayuwarka, sakan na ƙarshen rayuwarka wanda shine lokacin da za a yi busa cikin kaho, in za ka iya cin moriyar sakan na ƙarshe manzon Allah ya ce ka ci moriyarsa saboda ka samu lada akan wannan sakan din a ranar kiyama. Akwai misalin da za a maka wanda zai gwada maka musulunci yana so ka yi amfani da damar da Allah ya baka na lokaci fiye da wannan hadisi. Akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda a cikinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslim yagrisu garsan, babu musulmin da zai yi wani dashe illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa, in kai dashe duk abin da aka ci a wannan dalilin wannan dashe to sadaka ne gunka. Amma surika minhu lahu sadaqa, barawo ya shiga gonar yayi sata kai sadaka ce aka rubuta ma. Wama akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqa, dabbar daji ta shiga gonan ta yi barna sadaka ce. Wa ma akalati at-tayr fa huwa lahu sadaqa, tsuntsaye sun ci amfanin gonan sadaka ne. Wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqa, babu wanda zai cuce ka akan wannan gona face kana samun ladan sadaka akai. Yana sahihu Muslim kitabul musaqati babu fadlil garsi waz zar'i, shi yasa malamai ke ganin babu ma sana'ar da dan adam zai yi a duniya mai albarka irin noma saboda waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hikimar da ta sa Abdullah ibn Amr ke gaya ma ɗan uwansa yana cewa shin kana aiki tare da laborerinka kuwa? Al-Imam an-Nawawi ga sharhi wannan hadisin na Jabir yana sharhu sahih Muslim wato a juz'i na 10213, wa kad ikhtalafa al-ulama fi athyab al-makasib wa afdaliha, musulunci ya halatta maka sana'o'i da noma da kasuwanci, kai sana'a kai kasuwanci kai noma kai leburanci duk musulunci ya halatta illa dai ya musu ka'idoji. To shin a tsakanin waɗannan hanyoyi na samun abinda mutum zai ci, wace hanya ce tafi daraja a sunnar manzon Allah? A nan ne malamai fahimtar su ta saba, kowane ya dubi wani sashi sai ga wancan sashin ne yafi. Al-Imam an-Nawawi ya ce faqilat tijara, wasu sun ce kasuwanci ne yafi falala saboda hadisai da suka zo da bayanin falalan tijara. Wasu suka ce as-sana'atu bil yadi, kai sana'a da hannunka saboda annabawan Allah sun yi haka. Wasu kuma suna ganin az-zara'a, wato shine noma, noma ita ce wato abin da dan adam zai rike a rayuwarsa ya zamanto shine mafi falala na hanyar samun abincinsa a sunnar manzon Allah. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa huwa sahih, wanda ya rike noma shine wanda ya rike fahimta mafi inganci. Inji Al-Imam an-Nawawi ya yi magana a kai a littafin Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab, magana mai tsawo, dalilai da suke nuna cewa noma ta ɗara duk wata sana'a da ka sani saboda waɗannan hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai. Wa fi hadhihi al-ahadith anna al-insana yufabu ala ma surika min malihi aw atlafahu dabbatun aw ta'irun wa nahuhuma, wanda hadisin Jabir ya nuna mana in dai kai noma to lada kake samu, da wanda ya ci amfanin gonanka ta hanyar halal da wanda ya ci ta hanyar haram kai duka lada ake rubuta ma. Akwai misalin da Albani ya bayar a cikin silsilatu sahiha yana hadisi na 9, hadisin Umar ibn Khuzaima yaron sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, Umaratu bin Khuzaima tabi'i ne, babansa ana kiransa Khuzaimatu bin Sabit, yana da laƙabi a zamanin manzon Allah ana kiransa Zushahadatayn, mai matsayin shaida biyu. Duk sahabbai ba mutumin da ke tsayawa da matsayin shaidar mutum biyu sai wannan sahabi. Shi shaidarsa ɗaya tana daidai da shaidar mutum biyu, saboda haka in kiyasta kenan Zushahadatayn, lianna rasulullahi ajaza shahadatahu bi shahadatir rajulayn. To a zamanin sayyidina Umar, shi wannan sahabi ya manyanta ya tsufa, shine Khuzaimatu bin Sabit, mahaifin wanda ya ruwaito labarin shine Umaratu bin Khuzaima. Sayyidina Umar ya tambaye shi, ma yamna'uka an tagrisa arbaka, me ya hana kai da shan gonarka da na sani, ka bar gona haka, me ya hana? Faqala lahu abi, sai Umaratu bin Khuzaima ya ce babana, sai ya ba ma sayyidina Umar amsa. Babana ya ce ma sayyidina Umar, ana shaykhun kabirun amutu gadan, ni tsoho ne, na tsufa dukub, wanda yau ko gobe zan mutu, yaushe za ka tambaye ni kuma yaushe in noma gona? Sai sayyidina Umar ya ce a'zamu alayka la tagrisanna, ni ko ba zan barka ba, lalle na nace sai kai da shan wannan gona. Shine Umaratu bin Sabit ya ce fala qad ra'aytu Umar ibn al-Khattab yagrisuha bi yadihi ma'a abi. Sayyidina Umar ya ce ban yadda ba sai an yi da shan gonan nan. Sai ya ce to mu je. Suka tafi gonar tare da sayyidina Umar ana da shanta, shi ko tsohon yana ganin ko gobe ko jibi zai mutu. Me hikimar? Saboda ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi a dalilin wannan da shedai, saboda albarkan da Allah ya zuba ma ainihi wato harka ta noma. Don haka yasa malamai ke ganin sana'a da take da albarka mafi yawa ita ce sana'ar noma, wato mutum ya rike ta a matsayin hanyar abincinsa. Mu je babi na gaba, babi na 212, at-tatawul fil bunyan, babin da ke magana akan tsawwala gini, wato tsawwalawa a wajen gine-gine, shine al-bunyan. Littafin Lisanul Arab, at-tatwil da at-tatawul fi ma'na, me ake nufi da at-tatawul? Al-istitala 'ala an-nasi, ya zamanto kai gine mai tsawo sama da mutane. Idza huwa rafa'a ra'sahu wa ra'a anna lahu 'alayhim fadlan fil qadr, mutum yayi gine wanda zai nuna ya dara sauran mutane, wannan shi ake kira at-tatawul, gine mai tsawo. Kalma tana daukan ma'ana biyu, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a sharhin hadisin Abu Huraira wanda yake Fathul Bari, mujallal na 13, shafin 88. Ma'anat tatawul fil bunyan, abinda ake nufi da tsawwalawa wajen gini, anna kullu mimma kana yabni baitan yuridu an yakuna irtifa'uhu a'la min irtifa'il akhar, kana so kai gini gininka yafi na wani tsawo ta sama, shine at-tatawul. Wa yahtamilu an yakuna al-murad al-mubahat fi az-zina, tana yiwa kuma abinda ake nufi da at-tatawul fil bunyan shine gasa wajen gine-gine, ayi gasar gine, wannan yayi gine mai salo kaza, bari yin ginin da yafi nashi. Saboda haka kalmar tana daukan ma'anar ayi gine da tsayi, kuma tana daukan ma'anar gasa ta wajen gine. Haddathana Isma'il bin Abi Uwais, haddathani Ibn Abi Zinad, Abdurrahman Ibn Abi Zinad, an abihi, ya karbo hadisin daga wajen mahaifinsa shine Abdullah bin Zakwan al-Qurashi, an Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, al-Imam al-A'raj, an Abi Huraira, ar-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala, hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace, la taqumu as-sa'atu, sa'ar karshe ga duniya ba za ta tsaya ba, hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, har sai mutane sun tsawwala wajen gine-gine. Sa'ar karshe na duniya, as-sa'atu, duk inda kaga an ce as-sa'atu ana nufin sa'ar karshe na duniya, amma idan aka ce al-qiyama, sa'ar farko na lahira. To sau da yawa a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin Al-Qur'ani, waɗannan sa'o'i guda biyu sukan ɗauki ma'ana ɗaya,
Allah subhanahu wa ta'ala yakan kira sa'ar farkon lahira da sa'ar karshe, yakan kira sa'ar farko na duniya da sa'ar karshe na duniya da kuma sa'ar farko na kiyama. Amma inda aka ce maka iza qamatil qiyama, to ba sa'ar karshe na duniya bane, ana nufin idan kiyama ta tsaya, ya nuna farkon lahira kenan. Al qiyama farkon lahira, amma as-sa'atu ana nufin akhiru ayyamid dunya, karshen duniya shi ake nufi da as-sa'a. To rana guda ce ake daukan ta, saboda haka yasa tana tarayya ta wajen suna. Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da yawa idan yace as-sa'a yana nufin sa'ar karshe na duniya. Sa'a ba za ta tsaya ba, bi ma'ana duniya ba za ta kare ba, hatta ya tatawala an-nasu fil bunyan, sai an kai lokacin da mutane suke tsawwalawa wajen gine-gine. Wannan isnadi ya inganta, yana irwaul galil, kuma al-imam al-bukhari ya kawo hadisin, yana sahihul bukhari kitabul fitan babu khurujin nar ma'al adid min al-ashara. Amma a wancan hadisin yanda yazo cikin al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga alamomin karshen duniya da yawa, sai ya sanya wannan daga cikin alamomin. Kaga anan alama guda ce kawai, amma a wancan hadisin yana da tsawo. Ya ce wa hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, har sai an kai lokacin da mutane za su rika tsawwalawa ta wajen gine-gine. Sannan al-Imam Bukhari ya kawo hadisin kuma a Kitabul Iman, wannan lafazi da yazo cikin Al-Adabul Mufrad yana Kitabul Fitan babu khurujin nar, dama Kitabul Fitan shi ya dauki ashratu sa'a. Sannan a Kitabul Iman nan ma ya kawo hadisin min wajhin akhar, ba ta riwayar da ta zo, ba ta isnadin da ya kawo anan ba, ta wata fuska. Har yanzu dai hadisin Abu Huraira yana kirga ashratu sa'a, sai Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iza tatawala ru'atul iblil buhmu, wannan ya zo cikin Kitabul Iman hadisin al-Imam al-Bukhari. Idan makiyaya raquma ya zamanto suna tsawwalawa fil bunyan, aka kawo lokacin da makiyayan raquma suke tsawwalawa wajen gine-gine, to wannan fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah, manzo Allah yake wannan yana cikin alamomin sa'ar karshe guda biyar wadanda babu wanda ya san lokacin tsayuwarsu sai Allah. Makiyayan raquma, haka da yazo cikin sahih Bukhari, hadisin yana sahihu Muslim yana Kitabul Iman babu bayan al-iman wal islam wal ihsan, hadisin sayyiduna Umar wanda shine yake 40 hadis, hadisin sayyiduna Umar shine yake 40 hadis wanda yayi bayani game da zuwan mala'ika Jibril alaihi salam majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi tambaya game da al-islam da al-iman da al-ihsan, yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da sa'ar karshe. Manzo Allah yace man mas'ulu anha bi a'lam min sa'il, wanda ake wa tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba, yace ka bani labarin alamomi, ba mu sani ba, da ni da kai ba mu san yaushe ne sa'ar karshe za ta zo ba, amma akwai alama, ko ka santa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga ma mala'ika Jibril alamomi, sai yace wa antaral hufatal uratal alata, zaka ga mutanen da aka sani a duniya ba su tafiya da takalma, su ne al hufat al-urata, wanda an san su da tahiya tsirara, basu damu da sutura ba, basu damu da sutura ba, saboda mutumin da ke rayuwa a daji yana kiwo, bai damu da takalmi ba, bai damu da kayan da kake sawa ba, wa zai ma ado a daji, ba zai ma kwalliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-alata, wanda an sani talakawa ne, al-ala da larabci al-ailu yani al-faqir, al-ailu, saboda haka yasa ake cewa al-aila hiya al-faqr. Manzo Allah yace waɗannan mutane da aka sani matalauta, ri'a sha'i masu kiwon awakai, yatatawaluna fil bunyan, idan zamani ya juyo aka kai kuma lokacin suke gasan gine-gine, annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sa'ar karshe na duniya ta zo. Allah ka saba mu cikin ta. Akwai hadisin al-Imam Muslim lafazin kamar yanda sayyidina Umar ya ba da labarin tambayoyi da mala'ika Jibril yayi, Abu Huraira ma ya rawaito hadisin yana sahihu Muslim. A lafazin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza ra'aital hufatal urata summal bukma, idan ka ga masu kiwon nan marasa tafiya da takalma, masu tafiya tsirara, bebaye, kurame, wato mai kiwo a daji, da wannan ita ce siffansa. Bebe ne kurma ne, saboda bai iya magana ba kuma bai jin maganan, ya zama ɗabi'a saka mata dabba saboda rayuwar shi a daji. Manzo Allah ya ce waɗannan da kare na a yau sana'ar su kiwo ba su waye ba kuma matalauta, idan aka kai lokacin da sun zama mulukal ardi, su ne shugabannin duniya. Wannan riwayar Abu Huraira kenan, amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibril. Sai manzon Allah ya ce fadhaka min ashratiha, to wannan yana cikin alamomin duniya ta zo ƙarshe. Wa idza ra'aita ri'al bahmi, idan kaga masu kiwon dabbobi ya tatawaluna fil bunyan, suna tsawwalawa wajen gine-gine, fadhaka min ashratiha fi khamsin min al-ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah. Manzon Allah ya ce masa wannan yana cikin alamomi na ƙarshen duniya, yana cikin alamomi guda biyar waɗanda babu wanda ya san lokacin aukonsu sai Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi, wato inda za ka dubi sharhin waɗannan hadisai, hadisin Sayyidina Umar, hadisin Abu Huraira, wanda ya sharhi sahihu Muslim, Al-Imam An-Nawawi ya ce al-muradu bihim, abinda manzon Allah yake nufi, al-jahlatu safila ar-ri'a'u, jahilai, makaskantar mutane, makiyaya a zamanin Annabi. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, makaskantan mutane mafi jahilci su ne waɗanda ke kiwo a daji. Wa ma'anahu, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine, anna ahlal badiya wa ashbahahum min ahlil hajati wal faqa, waɗanda ke zama daji, ƙauyawa, da waɗanda ke kiwon dabbobi da matalauta, tubsatu lahumud dunya, za a kai wani lokacin da Allah zai ba su duniya, hatta ya tabahauna fil bunyan, sai an waye gari ga sadda suke ta wajen gini ne. Ibn Hajar kuma a cikin Fathul Bari shi ma yana sharhin hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Sayyidina Umar bin Khattab, Allah ya kara musu yarda, yana Fathul Bari mujallal na 13 shafi 88. Wa hiya min al-alamat allati waqa'at an qurbin fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan yana cikin alamomin da suka fara aukuwa kusa da zamanin Annabi. Ji Ibn Hajar, alamomin da sun fara aukuwa kusa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato ba da dadewa ba da rasulun manzon Allah sai wannan alama ta bayyana. Kaga ya nuna ta dade da bayyana, lokacin da mutane za ka samu mutumin daji ba kauye ya taho birni yana gasan gini da mutane, wanda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu haka. Akwai riwayar al-Imam Muhammad na ta hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min asharati sa'a, yana daga alamomin sa'ar karshe, an yura ru'atu sha'i ru'usan nasi, za a ga masu kiwo sun dawo su ne shugabannin mutane, mutumin da sana'ar sa kiwo zai zama shugaban jama'a. Wa an yura al-hufatu, kuma za a ga musanan da an sani ba su saba sanya tufafi ba, al-uratul juwa'u, waɗanda an sani sukan wuni da yunwa, ya tabarauna fil bina'i, za a gansu suna gasa ta wajen gini. Yana cewa wa hadha isnadun hasan, kuma wannan shi yake fassara ma'anar at-tatawul da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda haka idan aka ce at-tatawul, yana daukan ma'anar gini mai tsayi, yana daukan ma'anar gasa ta wajen gini, ko da bai tsayi ba, wani yayi gida kaza sai nayi, in yayi wani in yi irin sa, ko wanda yafi shi. Saboda haka sai Ibn Hajar yace wannan alamar ta ƙarshen duniya ta riga ta farko, tana cikin alamomin da suka fara bayyana kusa da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa qad wujida al-kasir min zalika, an riga an samu wannan alamar ta yadu a duniya, wa huwa fi izdiyadin, kuma dada karuwa take a zamanin sa, kusan shekara 500 da suka wuce kenan. Ibn Kasir, wanda zamani guda suka yi, Ibn Kasir, Ibn Hajar, Ibn Taymiya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, duk zamanin su guda. Ya cikin littafin al-bidayatu wan nihaya na tarihi ya kawo hadisin nan, yana magana akan ashratu sa'a, yace ya'ni bi zalika annahum yakununa ru'usan nas, wadanda da aka san makaskanta ne zasu zama sune madaukaka. Kad kasurat amwaluhum, dukiyar su tayi yawa, wamtaddat wajahatuhum, darajar su ta karu, falaysa lahum da'abun za a waye gari, ba su da wani hali, wala himmatun, ba su da wata damuwa, illa tatawulu fil bina'i, face gasar gini. Wallahi kai ka ce kamar zamanin mu na yau ake magana akai. Misali Dubai, ginin da ya fi tsayi a duniya, nana cewa ya kusan kilomita guda tsawonsa. Dubai a zamanin manzon Allah daji ne, makiyaya kawai ke abin nan a wurin, ba su da komi. Amma gashi yanzu abinda manzon Allah ya faɗa, gasar gini. Idan sun yi wannan gini mai tsayi, sai ka dawo Saudiya, wanda ake cewa akwai Burjul Mamlaka, wanda su ma za su yi a Jidda, sai ya fi na Dubai tsayi. Kaga sun koma gasan, wanda da can kiwon raƙuma suke. Yanzu Allah ya ba su dukiya, kamar yadda Ibn Kasir ya ce, falaysa lahum da'abun wala himmatun illa tafawul fil bina, ba su da wani hali, ba su da wata himma, ba su da wata damuwa, face gasar gini. Idan ana batun talauci ne, gashi na a duniya ko ina. Idan ana maganar yadda za a yada da'awar musulunci ne, ana buƙatar kuɗi ko ina. Amma damuwar su ita ce ayi gini mai tsayi, yanda manzon Allah ya faɗa. Alama ce ta ƙarshen duniya. Allah ka tsare mu. Ibn Rajab, littafin Jami'ul Ulum wal Hikam, yana juz'in da farko, shafi 137, yana sharhin hadisin Sayyidina Umar. Hadisin Sayyidina Umar wanda ya zo cikin 40 hadis, ya tatawaluna fil bunyan, suna tsawwalawa wajen gini. Fasaran farko. Fasara ta biyu, suna gasa wajen gini. Duk ya dace da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace dalilun ala zammi tabahi wattafahur, wannan amsar da Annabi ya ba wa mala'ika Jibrilu, in kana da hankali ta ishe ka, ta nuna maka cewa duk abin da zai zama na alfahari da taƙama, manzon Allah bai san shi, baya cikin alamomi na mutanen kirki. Wannan yasa ba a same shi a zamanin manzon Allah ba. Wannan yasa manzon Allah ya ce alamar duniya ta zo ƙarshe. Kaga ya nisantar da wannan hali daga zamanin shi, khususan bi tatawul fil bunya, musamman gasar da ta shafi gine-gine. Wa lam yakun italatul bina'i ma'rufan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ibn Rajab yace a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam gini mai tsawo ba a san da shi ba, har manzon Allah ya gama zamanin sa, sahabbai suka yi nasu zamani. Na'am, akwai gine-gine masu tsayi, amma ba a mai da shi wani abun wato gasa ba, basu damu da shi ba. Bal kana bunyanuhum qasiran biqadri alhaja, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, gini da suke yi, gine-ginen su gajeru ne, suna gini gajere gwargwadon bukatar su. Haka za fi hadisi Umar, wanda haka yazo cikin hadisi Sayyidina Umar, yana cewa anna asafilan nas yasiruna ru'asa'ahum wa taksuru amwaluhum, abinda hadisin ke nuna cewar alamar ƙarshen duniya, makaskanta waɗanda ba su san darajar addini ba, su ne za su zama mawadata, su zama shugabannin duniya. Wa taksuru amwaluhum hatta yatabahawna bi tulil bunyan, ya zama abinda kawai suke alfahari da shi shine gini. Wa zakhrafatihi wa itqanihi, ayi taima gini kwalliya, ana kawata shi, alama ce ta marasa addini, kamar yadda Ibn Rajab ke faɗi. Kuma haka ne ya bada misali da abin da ya faru zamanin Sayyidina Umar, labarin da wani malami yana kiransa Ibn Abi Aisha ya bayar. Yace Ibn Abi Aisha yana cikin waɗanda suka biyo bayan tabi'ai, akwai wani tabi'i da ake kiransa Ibn Abi Shumaila, ya karantar da su abin da ya faru zamanin Sayyidina Umar game da gini. نزل المسلمون حول المسجد يعني بالبصرة في أقبية الشعر. لوكاتشين دا زمان سيدنا عمر متاني أغارين بصرة. إذا ما جيني دا سكي أزامن سيدنا عمر باسو ينجيني. واتا أبين دا سكي أنفاني دا شيني تنتي. تنتنا نفاتشن دبوبي. عمر فاتر أبو هكا أجيني أي تنتي دا شي. ففشا فيه مسارك. Saboda haka sai sata ta yi yawa a tsakanin mutane, saboda babu tsaro a gidaje. fakatabu ila Umar, saboda haka mutanen Basra suka aiko takarda ga sayyidina Umar, shugaban musulmai kenan, suna son a musu izini su yi gini. Me yake nuna maka? Zamu ce sayyidina Umar, ginin ma sai an ma izini irin shi, ginin ma sai an maka izinin yanda zaka yi, duk da dai kana da kuɗi. Saboda haka suka turo takarda ga sayyidina Umar suna neman izini. Irin wannan gini da suke gidajen su dinnan barayi na shiga, suna musu saka saboda ba tsaro. Fa azina lahum fil bara', fa banu bil qasab, saboda haka sai musu izini yace to ku yi gini da kara, ku yi gini da kara. Wannan shine izinin da aka yi. Saboda haka sai suka je suna gini da karare. Me zai faru? Kara da wuta ba su haduwa, kuma dole a dafa abinci. Ta fasha fihim alhari, sai gobara ta yawa. To suka sake rubuta takarda suka aiko ma sayyidina Umar, gobara ta mana yawa a irin wannan, a mana izini mun gini da tubali da kasa. Fa azina lahum fil madar, sayyidina Umar ya ce to yanzu kuna da larura kam, tunda wancan tsari na gidaje da kuke barayi na shiga babu tsaro, wannan kuma gobara na yawan kamawa, lalle kuna da uzuri da zai sa ku yi gini da tubali, saboda haka ku je ku yi ginin tubali. Kaga larura ta sa ayi, kamar yadda Ibn Rajab yake faɗa, larura take sa mutum ya gina mahalli gwargwadon bukata a zamanin manzon Allah. Sai ya ce to amma duk da haka ga doka, in za ku yi gini da tubali, wa naha an yarfa'a ar-rajulu sumkahu aksara min sab'ati azr, dokar ita ce kada tudun gidanka ya fi zira'i bakwai. Saboda haka kowa ya gini amma tudun ginin gaba ɗayansa kare wuce zira'i bakwai. To kaga gini wannan sai a ce kamar bukka kawai, ko dan bai kai a ce mar wani babban gini da mutum zai shiga ba. Allah ya sa mu gane. Hadisi na gaba, akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak ya ba mu labari, qala haddathana Hurais ibn Sa'ib qala sami'tu al-Hasan, Hurais ibn Sa'ib yace naji al-Hasan al-Basri, wanda shi ma tabi'i ne, dan su zasu ba mu labari rayuwar sahabban manzon Allah, wanda shi ke karfafa maganar Ibn Rajab da na kawo cikin Jami'ul Ulum. Ya qulu, yana cewa kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina shiga gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam, fi khilafati Usman ibn Affan. Al-Hasan al-Basri ce a zamanin sayyidina Usman yana shugabanci, ina shiga gidajen matan manzon Allah, bare dama ya girma a hannun matan annabi sallallahu alaihi wasallam, yana dan karami, ana cewa hatta matar manzon Allah ta bashi nono. Al-Hasan al-Basri yace zan shiga gidajen matan annabi, fa atanawalu suqufaha, sai ina taba rufin biyadi da hannuna. Magana ta kare. To da kaga abinda sayyidina Umar yake nan ya dace da tsarin dakunan matan manzon Allah, idan na shiga ina taba rufin da hannuna. Yana at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'd, wanda nan ma Ibn Sa'd shine malamin da yafi kawo bayanai game da tsarin ginin dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman yayi babi zikiru buyuti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka duba hadisi na 1225, kuma yana shu'abul iman na al-imam al-bayhaqi, yana faslun fi dhammi bina'i ma la yuhtaju ilai. Al-imam al-bayhaqi sunan babin an kushe magina gina abin da ba a bukatarsa, an kushe maginin abin da ba a bukatarsa. Shikenan, zamanin manzon Allah kana gini ne gwargwadon bukatarka. Mu karanta hadisin Al-Hasan al-Basri, yana cewa kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina shiga wato gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam, fi khilafati Usman ibn Affan, zamanin halifancin sayyidina Usman ibn Affan, fa atanawalu suqufaha, sai ina kama rufin su, rufi biyadi da hannuna, wanda ya nuna rufin bashi da tsawo. Hadisi na gaba har yanzu hadisin Abdullah ibn Mubarak ne, yace wa bisanad, wannan isnadin da na baya shine dai har yanzu hadisin Abdullah ibn Mubarak, an Abdullah ibn Mubarak qala akhbarana Dawud ibn Qais al-Qurashi, shi ma Dawud ibn Qais tabi'i ne, ya bada labari yana cikin malaman farko, yace yana cikin malaman farko kai qala, yace ra'aytul hujurat, na ga dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam, na ga dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam, shine al-hujurat kamar yadda Allah ya kira a cikin alquran. Wa shi yasa wato yana daga ilimin malamai malaman farko, saboda daraja annabi sallallahu alaihi wasallam dakunan matansa ba za a kira su da sunan dakunan da mun muke kira ba, sai a kira su da sunan dakunan da Allah ya kira a cikin alqur'ani a suratul hujurat. Shi yasa aka ce ra'aytul hujurati, la'aytul hujurati, sai ka ce ra'aytul ghuraf, na ga dakuna al-ghurfa, la ra'aytul hujurati, saboda wannan kalmar ce Allah ya amfani da ita wajen kiran dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam, min jaridin nakhli. Yanzu zai gaya maka da me aka yi rufin, yace na ga dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi jinka ne da rassan dabino, jarid shine reshen dabino. Kuma kamar yadda yazo cikin Muqtaru Sihah, al-Imam Ar-Razi yana cewa al-jaridu alladhi yujradu anhu al-husu, reshen dabino da aka wato ya zama an cire marganyi shi ake kira al-jarid. Wala yusamma jaridan ma dama alayhi al-husu wa inna ma yusamma sa'fan, idan ba a cire ganyen jikinsa ba a kiransa al-jarid. Saboda haka wato kamar katakon kenan da aka yi jinkar, rassan dabino ne. Na'am, yace magshiyan, okay, idan ya zama an saka ya zama dabino, wato rassan dabino idan aka saka sai dole za a dore wani abu akai saboda ya hana ruwa shiga, aiko magshiyan an lullube jinkan min kharijin ta waje bi musuhi sha'ari, wato da sakar gashi, akwai sakan tufafi da akan yi na gashi, idan aka cire gashin dabba sai a saka tufafi da shi, shi ake kira al-mishu al-kisa'u min ash-sha'ri, tufafin da aka saka da gashi, wannan shi ake kira al-mishu, wal jam'u al-qalil amsahu, idan al-kasiru ne sai a ce musuh, wato jinkar saka ne na gashin dabbobi da aka ciccire sai aka saka tufafi sai aka dora akan wannan jinkar, shine ainihin jinkan dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Magana ta gari, akwai silin babu magana, ba a ce mana akwai silin ba, aiko iyaka. Wa azunnu arbal baiti, yace ina zato fadin dakin min babil hujrati ila babil baiti, fadin dakin daga kofar dakin, fadin gidan kenan, daga kofar dakin ila babil baiti zuwa ga ainihin kofar gida, daga kofar dakin zuwa kofar gida, kamar yana nufin hadda tsakar gida kenan ko, arabul baiti yana nufin tsakar gidan, nahwan min 60 aw 70 adru'in, yana kamar zira'i 6 ko 7, zira'i 6 ko 7 iyaka, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ahrizul baita, yace kuma ina kimantawa, shine ahrizu at-taqdir shi ake kira al-hirzu da kuma al-khirsu, wato ina kimantawa, saboda babu tabbaci tunda ba da tab yake ba, bare ya gwada ya tabbatar, yace ina kimanta cikin gidan ashara azru'il, cikin ainihin gidan na wato zira'i 10 ne, wa azunnu sumkahu, kuma ina zatan tudun gidan ba rufi ba, idan aka ce saqaful baiti ana nufin rufi, amma idan aka ce sumkul baiti ana nufin tudun gini, daga tudun ginin ila asfalhi zuwa kasan gini, daga tudun ginin tun daga saman jinka zuwa kasansa, baina samani wa sab'i nahwa zalika, tsakanin dai ko zira'i 8 ko 7 ko makamancin haka. Waqaftu inda babi Aisha, na tsaya a kofar gidan Aisha, fa idha huwa mustaqbilun al-maghrib, sai gashi yana fuskantar yamma, wannan a Madina kenan, saboda suna fuskantar idan za su yi sallah suna fuskantar kudu, dan Makka tana kudu ne da Madina, to kofar dakin Aisha yana ta yamma, hadisin yana littafin al-Imam al-Baihaqi, kuma ya inganta babu shakka gaskiya ne bayanin da malamin nan yayi game da siffar dakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne akwai bukatar musulmi ya sani ai ko kuma ka duba tabaqatul kubra na Ibn Sa'd akwai ata'ul khurasani wanda shi ma yayi magana game da dakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace adaraktu hujara azwaji rasulillah min jaridin nakhli na tarasda dakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas jinkan da aka yi darasan da binu ala abwabiha kofar fa idan aka ce labulan kofa almusuhu min sha'rin aswad shi ma sakar gashi ne bakin gashi illa iyaka aka saki fa hadartu kitab alwalid bin abdul malik muna nan a madina sai ga takardan shugaban kasa ta zo a lokacin alwalid bin abdul malik bin marwan shine shugaban musulman duniya yukrawa ana karanta wannan takarda ga mutanen madina ya amuru bi idkhali hujari azwaji rasulillahi fi masjidir rasulillah yana umarni a shigar da dakunan matan annabi gaba ɗaya cikin masallacin annabi ya aiko takarda daga damascus ya aiko takarda daga headquarter yana umarni za a fada da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hada da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan takarda da ta zo garin madina ta da hankalin mutanen wannan labarin afa'ul khurasan wanda yana cikin tabaqatul kubra na ibnu sa'd yace fa ma ra'aytu yawman akthara bakiyan min zalika al-yawm ban taba ganin ranar da dan adam na mutane masu kuka fiye da masu yawa fiye da wannan ranar ba rana guda ka samu mutane da yawa suna kuka a lokaci guda yace ban taba sanin rana irin wannan ranar ba saboda rusa gidajen matan annabin nan sai ya taba zukatan mutane to amma mu shugaba ne babu wani mai iya komai saboda ka ba abin da zaka iya sai dai kuka kawai sai dai tunani da jimami Sa'id ibn al-Musayyib yana Madina yace wallahi lawadittu annahum tarakuha ala haliha yace wallahi na so a ce sun bar gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam a yanda suke ba a rusa ba kaga zamanin sayyidina Umar Usman zamanin sayyidina Abubakar Umar Usman sayyidina Ali duk suna tsaye ba a rusa ba amma zamanin Al-Walid bin Abdul Malik yayi umarni a rusa a hada a fadada masallaci in ka lura shi yayi ne saboda taimakon musulunci saboda a ƙara fadada masallaci wurin ibada to amma su ko mutane suna so a ce ga gidajen mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ana gani yanda gidajen suke a zamanin manzon Allah har ma Sa'id ibn al-Musayyib wanda babban tabi'i ne mazaunin Madina yace ni na so a ce gidajen mata Annabi an bar su waɗannan ɗakuna a bar su saboda me yansha'u nasu min ahli al-Madina duk sa'ilin da mutane suka taso yara suka taso daga Madina wa yaqdimu al-qadimu min ahli al-ufuq ko wani na nesa ya baro kasansa ya zo Madina saboda ziyarar masallaci idan ya zo zai ga abin misali ga rayuwar shi fa yara maktafa bihi rasulullahi fi hayatihi idan ya zo ya ga irin abin da ya ishi manzon Allah game da rayuwar duniya fa yakunu zalika mimma yuzahhidu an-nasa fi at-takasuri wa at-tafakkuri fiha saboda barin gidajen a yanda suke zai zama wa'azi da zai sa mutane su gane su dada nisantar duniya da kusantar kiyama saboda baka da abin koyi irin manzon Allah wa kala yawma izin Abu Umamata Sahal bin Hunayf yace laitaha turikat ina ma ba a rusa waɗannan gidaje ba falam tuhdam hatta yuqsira an-nasu anil bina yana cewa lallai da ba a rusa waɗannan gidaje ba da mutane sun takaita burin gini saboda wallahi in akwai son manzo a zuciyarka in ka je ka ga gidansa wallahi zaka yi ta sha'awar gini ka ga gidan da manzon Allah ya rayuwarsa wannan zai sa ka gane cewa gini ba komai bane wa yarauna ma radiyallahu li nabiyihi kuma ba nan kadai ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zabi abu wa ya zaba masa wannan abin Allah ne abin da Allah ya zaba wa masoyinsa manzon Allah yace ga irin abin da nake so gare ka wa mafatihu khaza'inud dunya bi yadihi wanda mabudin taskokin arzikin duniya duk yana hannunsa. Amma sai Allah ya ce ga abin nan zaba maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana in ka dubi littafin tarihin Ibn Kasir Al-Bidayah wa Nihaya ya kawo bayani shi ma akan gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Ibn Hajar ma yayi magana akai yana Fathul Bari mujallal na farko shafin 339 game da shigar da kabarin Annabi cikin masallacin Madina. Mai tarihin sa shine Al-Walid bin Abdul Malik. Lokacin da ya shigar da gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci, daga lokacin kabarin manzon Allah sai ya shiga cikin masallaci, saboda ai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin Aisha wanda ya karbi shugabanci bayan rasuwar mahaifinsa shine Abdul Malik bin Marwan. Shi Al-Walid hijira na da shekara 86, kana cewa bayan rasuwar manzon Allah da shekara 75 kenan. Shekara 75 gidajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kauda su. Kuma shi wannan shugaba, duk da cewar ga abubuwan da ya a zamaninsa, amma hakika zamaninsa musulunci ya haɓaka kwarai, don a zamaninsa musulunci ya isa China, kuma a zamaninsa musulunci ya iso Spain, wanda ƙarshen rayuwar sahabbai kenan, a ƙarshen rayuwar sahabbai. Don haka ya zama yana da ƙarfi, wanda ya samu irin wannan ƙarfi, don a duk duniya kenan ba ɗan adam mai ƙarfin Al-Walid bin Abdul Malik. Tunda ya yaƙi duniya ya kai China, sannan in ka ɗauka ta yamma ya iso Turai, iya duk inda ka san musulunci ya isa a yau, to ya riga ya kai shi. Musulunci ya wuce Rasha tun a zamaninsa, wanda sahabbai ƙarshen rayuwarsu, saboda ƙarfin da ya yi mutane ba su iya tanka masa. Wannan dalilin yasa Ata'ul Khurasani ya ce lokacin da takaddarsa ta zo Madina a rusa waɗannan ɗakuna na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutane ba abin da za su iya sai kuka, saboda an san ƙarfin wannan mai mulki. Wa sakata kaseerun min ahli al-ilmi an inkari zalika khawfan min al-fitna, inji Ibn Hajar cikin Fathul Bari. Malamai da yawa babu wanda ya so abin da ya aikata, musamman da ya shigar da kabarin manzon Allah cikin masallaci, saboda ya saba ma abin da Annabi ya dinga tsawatarwa akai. To kuma ai shigar da gidajen matansa yasa kabarinsa ma ya shigo cikin masallaci. To ba wai shigar da kabarinsa masallaci ke damun mutane kawai ba, rusa waɗannan gidajen na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wato abu ne wanda bai dace ba. To amma babu malamin da zai iya magana sai ƴan kaɗan waɗanda duniya ta ba da shaidar wato ƙarfin halinsu, irin su Sa'id ibn al-Musayyib din, irin yaro sahabi Sahal bin Hunayf shine Abu Umama, waɗannan suna iya magana komai zai faru, saboda Sa'id ibn al-Musayyib ya samu shaidar bai tsoron masu mulki. Wannan dalilin yasa yake faɗin haka, yana cewa shi ya so a ce an bar gidajen dan na baya su zo su ga abin misali. Waje hadisi na gaba, wa bi sanadi an Abdullah ibn Mubarak, har yanzu dai wannan isnadi din a karbo hadisin Abdullah ibn Mubarak. Qala Abdullah ibn Mubarak yace akhbarana Ali ibn Mas'adata, Ali ibn Mas'ada ya bamu labari, an Abdullah ar-Rumi qala dakhaltu ala ummi Talqin, na shiga wajen ummi Talqin, fa qultu, sai na ce ma aqsara saqafa baitiki haza, me yayi gajartan wato wannan ɗakin naki. Yana cewa ɗakin kin nan yayi gajarta da yawa, kamar bukka ce, ka shiga bukka, kaga bukka ba a yinta da tsayi. Fa qala, sai ita matar tace ya bunayya, ya kai dana, inna amiral mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, shugaban mu'minai, wato wannan ya auku zamanin sayyidina Umar kenan, sayyidina Umar kataba ila ummalihi, ya rubuta takarda ya aika ma'aikatarsa wato gwamnonin sassan duniya, ya aika musu takarda, Allah tuqilu bina'akum, kar ku yadda ku tsawwala gininku. To ga misali da hadisin muka karanta na baya, fa innahu min sharri ayyamikum, don ku yana cikin mafi sharrin kwanakinku, tsawwala gininku yana cikin mafi sharrin kwanakinku. Cewa sayyidina Umar ya sa doka game da tsawon gini, wannan ba labarin nan kada yazo da shi ba, mun karanta a baya. Saboda haka lallai zamanin Umar yana tsawatarwa mutane, amma wannan hadisi na Ummu Talqin malamai na raunana isnadin sa, malamai suna raunana isnadin sa an ce Abdullahi Rumi shi ma majhulun ne sannan Ummu Talqin din ita ma haka kasancewar haka yasa ake raunana wannan al-Athar din labarin amma duk da haka al-Imam al-Bukhari ya kawo shi me yasa ya kawo shi don haka din ne ya dace da abin da ya auku zamanin Sayyidina Umar bin al-Khattab ko da labarin nata ba gaskiya bane akwai labarai da aka samu Sayyidina Umar yana tsawatarwa game da tsawwala gini cewa kuma tsawwala gini yana cikin alamomin mafi sharrin zamani ai bai saba ma hadisai da muka karanta a farko ba wadanda hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah akwai hadisin Sayyidina Umar amsar da manzon Allah ya ba wa mala'ika Jibrilu alamar karshen duniya akwai hadisin Abu Huraira saboda haka hadisin ma'anarsa ta dace da abin da yake karantarwa akai sai ya kawo babu manbana babi akan bayanin wanda ya gini حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة عن حبة بن خالد وسواء بن خالد ده حبة بن خالد ده سواء بن خالد يمؤون جونا ابن خالد بن بني من بني أمر بن عامر شكين غرم مدينة أتو يمؤون جوناني أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم سنته كأنم صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا ينجار وتوب كتنغسا شينجي ينجار كتنغا او بناء الله كو وني جينسا فاعانه سي سوكا تيمكا مسا واتو كمر الامام البخاري يا كاو wannan dan ya nuna maka ai ba hana ka yin gida ba inda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gini amma hadisin yana da rauni yana silsilatu da'ifa حديثنا دوه حدودا تقريبا كويدة تسئلة تقص حدثنا آدم بن عبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إسماعيل بن عبي خالد عن قيس بن عبي حازم قال دخلنا على خباب قيس بن عبي حازم تابعيني يباد الاباري يتي منشي قول خباب بن الأرج خباب صحابي النبي صلى الله عليه وسلم mun shigo wurin khabbab na'uduhu dan mu gaida shi bashi da lafiya wa kadikta wa sab'a kayyati yayi lalas har wurare bakwai yayi lalas har wurare bakwai sakiya amfani da wuta a matsayin magani shine alkayyu ana cewa akhirud dawa'i alkayyu kuma gaskiya ne duk da dai ba hadisi bane kado fata wallahi jina mujallal 25 shafi na 6 babu laifi don kai amfani da wuta a matsayin magani ayi sakiya amma ya zama shine magani na ƙarshe saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana al'ummarsa su yi amfani da wuta a matsayin magani to amma malamai bisa ga wasu hadisai suna ganin idan aka kai makura an rasa wani magani sai sakiya to zaka yi sakiya musamman ga wannan hadisin wannan yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan a cikin kitabul marda ya kawo shi a kitabul marda yana al-Jami'u sahih babu tamannil marid al-mauta malamai suna kafa hujja da abinda khabbab yayi khabbab yayi sakiya har ya kai sau bakwai to sai shi ibnu abi hazim shine qais ibn abi hazim yace sun tafi gaida khabbab bin al-arq fa kala sai khabbab yace mana inna ashabana alladhina salaf sahabbanmu wadanda suka gabace mu wadanda suka tafi wato yana nufin yan uwansa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma wadanda sun riga sun mutu tun annabi yana da rai kaga shi ne yace inna ashabana alladhina salaf sahabbanmu yan uwanmu wadanda suka gabata mabau sun wuce walam tunqishumud duniya bata rage musu komai ba kaga khabbab har ma yana sha'awan rayuwar sahabban da suka riga manzon Allah mutuwa saboda su wadanda suka riga manzon Allah mutuwa din nan to ladan sun ci shi gaba daya a lahira yace wa inna amma Musa habban annabi da muka rage da rai a bayansa asabna ma la najidu lahu mawdi'an mun samu dukiya dukiyar da ma yawanta ya sa ba mu samu inda zamu aje ta ba illa turaba sai dai a ƙasa wato me yake nufi an rasa wurin da za a ajiye dukiyar sai gini, sai dai a yi ta gini da dukiyar. Saboda haka sai Kabbab ya ce, walaula annan nabiyya nahana an nad'uwa bil mauti, wallahi in ba don annabi ya hana mu yi addu'a mu roki Allah mu mutu ba, la da'utu bihi, da na roki Allah mu mutu. Wato yana ma takaicin rayuwar da shi yake ciki, kaga ya samu dukiyar amma shi ba ma son ta yake ba, yana sha'awar rayuwar sahabban da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa. Hadisin yana sahih sunan Abi Dawud hadisin 2721 da kuma silsilatu sahiha hadisin 2831. To wannan hadisin guda ɗaya ne, amma al-Imam Bukhari ya raba shi sai ya ce thumma ataynahu marratan ukhra, sai muka sake komawa ga Khabbab mun tafi gaida shi. Kaga wannan ya nuna kana tafiya ka gaida mara lafiya, ka sake komawa ka gaida shi. To da muka koma fa mun samu ya warke, wa huwa yabni ha'itan lahu, muka samu yana gina wata katanga. Sai da ma ya gaya musu sun samu dukiya sun rasa inda za su aje sai kasa. Yana a riwaya ta al-Imam at-Tabarani ibn Abi Hazim yace dakhalna ala Khabbab na'uduhu wa huwa yu'alij ha'itan lahu, wannan shi yake nuna cewa komawa da suka yi karo na biyu ma sun tafi ne da nufin su gaida shi, amma sai suka taras yana gyaran katangarsa. Fa qala, sai ya ce musu dan ya raba aikinsa da sunnar manzon Allah, dan in ba haka ba ya zama abin misali. Innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in, shi musulmi ana bashi lada duk abin da yayi, yunfiquhu, in dai batar da dukiya, illa fi shay'in yaj'aluhu fi turab, sai dai abin da ya batar ya saka kudin a kasa, wannan bashi da lada. Ku duba sahabi da karfin imani, sun samu yana gini, sai ce to ga abin da ga kulura, ga abin da annabi ya gaya mana, duk da cewa bai jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam, amma akwai hadisai da yawa. Manzon Allah ne ya faɗa, musulmi ana bashi lada duk abin da ya yi ya batar da kuɗi a kansa, sai dai fa dukiyar da ya batar da ita, wato ta wajen sanya ta a ƙasa. Kuma mun karanta wannan hadisin a baya, shi ne hadisin 348, hadisin na Khabbab, yana sahih Bukhari kitabul marba, babu tamanni al-marid al-maut, babu tamanni al-marid al-maut, wanda yana kitabul riqaq, anan aka samu ƙari inda Khabbab yake ce musu inna ashaban alladhina salafu mabawwalan tunqishum ad-dunya shay'an, an samu shay'an, yana kitabul riqaq na sahihul Bukhari. Wato Khabbab yana sha'awar rayuwar sahabban da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa. Ibn Hajar ya sharhi hadisi, wato yana Fathul Bari mujallad na 1129, yani lam tanqus ujuruhum, duniya ba ta rage ladan su ba, saboda Allah ya tabbatar ma sahabbai a cikin alqur'ani zai ba su lada, ya riga ya tabbatar a wurare da yawa. Saboda haka Khabbab da sauran sahabban annabi sun tabbata Allah zai ba su lada, saboda duk sahabbai ne. Amma matsalar ita ce, shin ladan a duniya ne ko a lahira? To abinda shi Khabbab yake tsoro kenan, yana cewa matukar ka samu ladan a duniya, to baka da hujjar kuma a lahira ka ce ai bani. To shi ne abinda yake tsoro, wanda kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa musulmi samun ganima a yaƙi. Ganimar ba ta hana ka samu lada a kiyama, amma su sahabbai suna tsoro kada fa abinda suka samu a duniya a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rabonsu ne ma na lahira. Wannan shi ke tada hankalinsa. In ka duba sharhin wannan hadisin, ya ce lam tanqushum ujuruhum, ya'ani annahum lam yata'ajjabuha fid dunya bal baqiyat muwaffara lahum fil akhirah, wa ka'annahu ana bi ashabihi ba'd as-sahaba mimman mata fi hayati annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka riga annabi mutuwa sahabbai su ne waɗanda Khabbab ibn al-Arat yake sha'awarsu. Fa amma man asha ba'dahu fa innahu muttasa'an lahum al-futuh, bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba musulunci nasara. Zamanin sayyidina Umar musulunci ya mallaki duniya, saboda haka dukiya ta zo ga sahabbai. Akwai daga cikin waɗanda suka rasu wanda shi Khabbab yana yawan buga misali da shi, shine Mus'ab bin Ubayd, wanda hadisin sa yana sahih Bukhari, yana sahih Muslim. hadisin yana sahih bukhari sahih muslim khabbab sau da yawa yakan bada misali da mus'ab bin umair yana cewa waɗanda suka riga suka tafi lam ya'kul min ajrihi shay'an wanda daga cikin waɗanda bai ci ladansa na duniya ba bai ci komai ba akwai mus'ab bin umair waɗanda suka yi shahada a fagagen yaki a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna sha'awar haka don haka dan amanar ilimi yana gyara katanga almajirai sun zo gaira shi sai ya ba su hadisi akan katanga duk abin da kai duniya zaka samu lada banda wannan amanar ilimi shi yasa ake cewa koda abin da kake aikatawa ba shi da kyau wajibi ne ka isar wa mutane wannan abin ba shi da kyau to amma malamai da yawa kuma suna daukan abin da Khabbab yayi baya nuna cewa ginin katangan salafi ne yana karantar da su ne cewar ginin katangar yana daga cikin abin da manzon Allah ya halatta musu amma kada su wuce kimar abin da shi yake yi baya nuna cewar gina wannan katangar laifi ne ga hadisi na gaba حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي يجي بابانا يا كرنت الدموشين حفص بن دياس قال حدثنا الأعمش الإمام سليمان بن مهران قال حدثنا أبو الصفري شين سعيد بن يهمد الهمداني عن عبد الله بن عمرو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يجي مر النبي صلى الله عليه وسلم من كرنت وانا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم وترانا يا ذو وچيني wa ana uslihu khussan lana ina gyara wani dakin kara namu dakin kara shi ake kira al-khussu dakin da aka yi da kara al-baytu min al-qasab wal ma'ana nuslihu baytan lana muna gyara wani dakin amma dai dakin na kara ne fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma haza menene wannan kuntu sai nace uslihu khussana ya rasulullah ina gyara ɗakin mu ne fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-amru asra'u min zalika lamarin lahira yafi hakan sauri wato tana yiwa kafin ka gama gyarawa mutuwa ta zo ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin nan yana sunan abi daud yana babu ma ja'a fil bina'i sahih sunan abi daud hadisin 4361 sunan abi daud wa ana utayyinu ha'itan li riwayar ta dan bambanta da wannan don anan ya nuna cewar dakin kara ne yake gyaran sa amma sunan abi daud yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ni wa ana utayyinu ha'itan li ina ya balaka makatangana ana wa ummi da ni da mahaifiyata kad wahiya katangar ta riga ta yi rauni za ta fadi saboda haka sai muna mata yabe duk dai yana gwada cewar yana gyara gida ne a sunan Tirmizi kitabu zuhdi an rasulillah babu ma ja'a fi qisar al-amal rawahu ibnu majah fi kitabu zuhdi babu fil bina'i wal kharabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ara al-amra illa a'jala min zalika me kake yi ya kai Abdullahi sai yace ina gyara katangar mu ne ta yi rauni za ta fadi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ba ni ganin al'amarin kiyama face yafi haka sauri ni yanda nake gani wato kiyama tana iya zuwa kafin ka gama gyaran wannan katangar saboda Annabi ya kiyamatar ba wannan sahabi buri na gini wanda yana al-Mustadul Imam Ahmad a riwayar al-Imam Ahmad Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma إن الأمر أعجل من ذلك لتافي تحفة الأحوز الإمام المبارك فوري ياي شرح وانا حديث ينا شرح سنن الترمذي شين تحفة الأحوز كيل الأجل أقرب من تخرب هذا البيت أي تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت وتعبين أن نبي كنفي me yasa kake gyaran katanga kana koko gidanka kana gyaran ɗakin ne saboda kana tsoron zai rushe kafin ka mutu shine annabi yake cewa rubbama tamut qabla an yanhadima tana yiwa kai ne zaka fara mutuwa kafin ɗakin ya rushe wato yana da kyau mutum ya rika tunanin haka, in za ka yi gini to ka rika tunani tana yiwuwa ka riga ginin mutuwa, ka mutu kafin ginin a gama shi, ko ko ya zamanto ginin ka samu damar gamawa, saboda mutuwa tana hannun Allah subhanahu wataala. Fa islahu amalika aula, saboda haka manzon Allah ke nuna mar ishara yana cewa ba ginin yafi dacewa ka gyara ba, aikin ka ne yafi dacewa ka gyara. Amma duk da haka ba ya hana shi bane gyaran katangar aiko, amma a hakan dai ana karantar da su imani a irin abin da mutum ya sa a gaba a rayuwarsa, saboda kaununa fi duniya ka abiri sabilin, kasancewar dan adam zamansa na duniya kamar mai ratsewar hanya ne, kuma haka din ne awrakibin mustadillin tahta shajara, mutum ne ya zo tafiya ya samu wata bishiya mai inuwa ya tsaya ya huta, sannan ya koma ya hau abin hawarsa ya kama tafiya. Wannan shi ne rayuwar duniya, kuma da so da ƙi haka ɗin ne, saboda haka za ka ga tafiyar muke ta yi aiko babu wanda ya tsaya, yani asra'u mimma anta fihi min ishtigalika bil bina, al'amarin mutuwa ya fi sauri fiye da shagaltar da kai ma gini. Saboda haka wannan tunatarwa ne ga mutumin da ya maida rayuwarsa yana sha'awar gine-gine, wato ya rika gina gidaje irin na zamani, wanda in ka dubi sharhin hadisin cikin littafai da yawa, tunda duka ashabu suna surwaita wannan hadisin, kuma yana sahih Bukhari yana sahihu Muslim. Kamar misali sharhin da Ibn Hajar ya cikin Fathul Bari a mujallal na 11 shafi na 92, shin waɗannan suna nuna mana kada mu yi gini? La, ba sa nuna mana kada mu yi gida. Al-Imam Muhammad Ibn Muflih Al-Maqdisi cikin littafinsa Al-Adabu Shar'iyya ya yi magana game da hadisai da aka kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mas'ala ta gini, yace ilam annal maskan la budda lil insani minhu fil jumla, duk dan adam dole ne ya samu wurin zama, mahalli dole ne, kuma wajibi ne, wajibi ne tahsiluhu li nafsihi wa liman talzamuhu nafaqatuhu, wajibi ne ka samu mahallin da zaka zauna, wajibi ne ka samu mahallin da zaka aje iyalinka waɗanda ciyar da su ya zama dole a kanka. Saboda haka anan mislu haza yu'aqabu ala tarkihi. Ibn Mufli yace idan kana da hali baka yi mahallin da zaka zauna ba, baka yi mahallin da zaka zauna da iyalanka ba, to babu shakka ka aikata haramun, saboda wajibi ne a kanka kai. Don haka akwai uquba akan mutumin da ya zama bai samar makansa mahalli ba. Wa yusabu ala fi'lihi, sannan kuma idan ka gina mahallin fa inda za ka zauna, ka zaunar da iyalinka da ‘ya’yanka, Allah zai rubuta maka lada, za ka samu lada, saboda duk mutumin da ya bi umarnin Allah yana samun lada a kan aikinsa. Wa mautuhu anhu ka baqiyati malihi, sannan in ka mutu ka bar gidan da ka gina mahallin zama, ka mutu ka bar ma yara, ka bar wa matanka, li warasatihi yusabu alaiha, kar ka ɗauka ka yi aikin banza, a'a, in ka mutu duk gadon da ka baro ma yaranka mala'iku sai sun yi lissafi a rubuta a littafin ka dun lada ne. Saboda haka kar ka ɗauka idan ka bar ma ‘ya’ya dukiya gado kamar wato ka yi aikin banza, ba aikin banza ba ne, domin wannan ya faru ga Sa'ad bin Abi Waqqas, wanda ɗan uwan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ya samu rashin lafiya mai tsanani wanda har yake tamani kamar zai mutu. Manzo Allah ya tafi gaida shi yake cewa ya Rasulullahi, ko na yi wasiya a rabar da dukiyar saboda bai da ‘ya’ya a lokacin? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la, ya hana shi, ya ce masa innaka an tada'a warasataka aghniya, ai ka mutu ka bar magadanka suna da wadata, khairul laka min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas, yafi a ce ka bar yaranka matalauta suna bin mutane suna roƙon su, ka bar su cikin wadata yafi a ce ka bar su a cikin talauci. Manzon Allah yake gaya masa, kuma cikin ikon Allah Sa'ad bai mutu ba a wannan jinya ta kai ga har shi manzon Allah ya rasu ya bar shi, ba ma rasuwar manzon Allah ba, shi ya kai musulunci gabacin duniya, kuma Allah ya bashi ‘ya’ya da yawa, wanda da tsoron zai mutu ba shi da yara sai ‘ya mace, yasa yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna cewar ashe idan mutum ya mutu ya bar dukiya, wannan dukiyar lada ce gare shi. Amma ziyadatu ala zalik, to gida na zama da inda zaka zaunar da iyalanka wajibi ne, kuma in kai akwai lada, in baka yi ba akwai zunubi, matukar kana da hali. shine sai malami ya ce matsalar ita ce abinda ya dara wannan shine damuwa, abinda ya dara gwargwadon bukata, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai suka mana misali yadda rayuwarsa take. Sai ce fa in kanat yasira la tu'addu fil adati wal urfi israfan wa i'tida'an wa mujawaza lil haddi fala ba'sa biha la tukra. Idan ya zama an samu ƙari na walwalar, to ƙarin ya zama ɗan kaɗan ne wanda mutane a bisa al'ada ba za su ce wane yana watsi da dukiya ba, to wannan ba laifi ba ne. Kamar misali ya zamanto tun da kana da hali sai kai ma kowane ɗanka ma gida, kowane ɗanka sai kai mar gida, ai asali buƙatar ka shine gida guda wanda za a zaunar da su, amma sai kai ma kowane ɗa yaronka gida, kuma kowane yaro ka bashi mota. Wannan bisa al'ada ba a cewa ka wuce iyaka, saboda ai ka samu sauki ne na rayuwa sai ka sauwake ma na ƙasa da kai. Saboda haka sai shi Ibn Mufli ya ce wannan ba laifi ba ne ko ba makaruhi ba ne, saboda ka samu sauƙin rayuwa na ƙasa da kai shi ma ya huta ya samu walwala, wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Wa hal yusabu alaiha, nan za a baka lada? Tunda dai asali gida guda ya ishe ka da iyalai, amma yanzu gashi kayi gidaje kamar guda goma, da na yaranka da na matanka, to sauran gidaje guda taran nan za ka samu lada? Nan ne inda malamai ke sabani a kai, suna cewa ai ka wuce daidai buƙatar ka. Sai ya ce wal ahadis muhtamila, hadisai da aka karanta suna ɗaukan kowace fassara, amma a shari'a tunda abin da kai ba watsi da dukiya ba ne, ya ce al-aslu adamul uquba, asali bai zama za a maka uquba saboda wannan, kuma ana iya baka lada a kai ma. Domin akwai wata aya da take suratu Saba'i aya ta 39 wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah shi yake shimfiɗa dukiya ga bawa yanda ya ga dama. Allah zai bada dukiya mai yawa ga dan adam, wani kuma Allah ya kuntata yayyayi ya samu dukiyar abin ya gagara, wannan duk ikon Allah ne, saboda jarabawa ne ga bayi. To sai Allah madaukaki ya ce wa ma anfaqtum min shay'in, duk abin da kuka batar da dukiyarku a kansa in dai halal ne fa huwa yukhlifuhu, Allah zai cike gurbinsa zai saka muku. Saboda haka sai malami ya ce kaga ayar alqur'ani ta nuna cewar idan ka sauwake rayuwar na ƙasa da shi, na ƙasa da kai, to kana da lada, saboda abin da Allah ya faɗa kenan, tunda ba akan haram bane, da almubazzaranci ne. Almubazzaranci shine kai amfani da dukiyar ta wajen haram, wannan kai amfani da dukiyar ne ta wajen halal. Amma wuce iyaka, ka wuce iyakar da shari'a ta baka dama, wa huwa khairur raziqin, wanda yana nuna wanda akasarin malaman tafsiri haka suke fassarawa min at-tabi'in. Allah subhanahu wa ta'ala lam yazkur jihatal munfaq alai munfaq fiha, hanyar da za a batar da dukiya cikin wannan ayan Allah bai faɗa ba, illa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min shay'in, duk abinda kuka batar da dukiyarku a kai Allah zai cike gurbinsa, Allah zai maida muku shi, Allah zai biya ku a lahira. Kaga ya nuna in dai ka kashe dukiyarka a halal kana da lada. To kaga kenan kulawa da ƴaƴanka halal ne, kulawa da matanka halal ne, ƴaƴanka da matanka su samu daɗin rayuwa halal ne. Saboda haka kana da mota, matanka na da mota, ƴaƴanka na da mota, misali in dai ba haram suke aikatawa ba, ba a cewa ana rubuta maka laifi a kai. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a dunkule ne, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abinda kuka batar da kuɗi a kai Allah zai cike gurbinsa. Kaga ya nuna abinda aka halatta maka idan ka batar da dukiya a kansa, Allah ba zai kama ka da azaba ba, Allah zai saka maka a kan shi a ranar kiyama. Menene za a kama mutum da laifi? Shine almubazzaranci, wanda shine haramu. Yace wa amma al-israf wal i'tida fi dhalika fa zawahirul akhbar as-sabiqa tadullu ala al-karaha wa qad rawaha Ahmad wa Abu Dawud wa lam yukhalifaha kama anna zahiraha annahu la yuharrab la yahrum لأن فاعل المحرم لا يقال عادة وغالبا لا أجر له. مثالي أنن ابن مفلي يتي إن كدو بي حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الورد تشيور تعوتر وأنبي إياكا تعوتر وأنبي شين ياوتي شين صحبان سنوتي ونجيري mai girma a garin Madina. Wannan fa ginin wani mutum ne, manzo Allah ya dinga kau da kai gare shi har dai mutumin ya je rusa wannan gini, haka ne ko? Sannan ga hadisin da muka karanta yanzu, hadisin da muka karanta a yanzu shine hadisin Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce su yana gyara imma katangar gidansa ko ginin sa yayi rauni ana ƙara mar ƙasa ana yabe, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai bani ganin al'amarin mutuwa face ya fi haka sauri. Shine sai Ibn Muslim ya ce to malamai suka yi la'akari da waɗannan hadisai, abinda yasa ba za a ce haram ne abinda suka aikata ba, ai annabi yana iya cewa ka daina don ku Allah zai ma azaba. Manzo Allah bai faɗi haka ba, wancan da aka wuce aka ga ginin sa mai girma a garin Madina, manzo Allah yana iya cewa ku rusa wannan gini, saboda ai idan mutum ya aikata haram horon sa ake ba kau da kai gare shi ba, saboda haka kau da kai da manzo yayi gare su yana kyamatar musu ne dan akwai abin da shi ya zaba yana sha'awar a ce sun zabi shi ma wannan abin da manzon Allah ya zaba shine rayuwa ta kiyama. Don haka manzon Allah yana sha'awar duk sahabban su su yi zabin irin wannan rayuwa, amma ba haram bane, don ko da haram ne manzon Allah ba zai yi jinkiri ya ce ku rusa wannan ginin ba. Manzon Allah ba zai ce ma Abdullah ibn Amr bana ganin mutuwa face ta faka sauri, da zai ce ka daina rusa wannan katangar, wa yake maganar katangar lahira zaka, amma manzon Allah bai ce ka rusa ba, sai dai ya masa ishara da aikin da ya fi falala, wato manzon Allah yana kwadaitar da shi ya zama tunanin ka lahira fiye da duniya, amma abin da kake halal ne je kai. Saboda haka in mutum zai yi gini mai girma mai tsada mai armashi, abin da Ibn Muslim yake faɗa bisa la'akari da waɗannan hadisai gaba ɗaya, ba haram bane a sunnar manzon Allah, illa dai ba hakan annabi ya zaba wa al'ummarsa ba, wato kafi zaben lahira akan duniya. Ibn Hazm yayi magana akan mas'ala ta gini a Kitabul Ijma, yace ittafaqu ala anna bina'a ma yasturu bihi al-mar'u wa iyalahu wa ma lahu min al-uyun wal bard wal har aw al-matar farbun. Duk malaman sunna sun ittifaqi ka gina mahalli inda zaka kwana, inda zaka sa iyalanka, inda zaka yi boye dukiyarka, ka kare kanka daga sanyi, gina gida wajibi ne, duk malaman sunna sun ittifaqi akan haka. Waqti sabi manzilin aw maskanin yasturu ma zakarna, yanzu ma kai kokari ka samu mahalli da zaka zauna, saboda ka in ka gina gidan kai ka sauke wajibi, sannan kuma kana da lada a wajen Allah subhanahu wataala. Wattafaqu anna al-ittisaa fi al-makasib wal babani min hill, sannan malamai sun ittifaqi akan cewa tsanantawa ta wajen al'amarin gini, ayi ta gine-gine masu girma da kawatar da su, iza adda jami'a huquqillah, abinda ake la'akari da shi shine shi wannan mai dukiyar da yake irin wannan gine-gine ya bada zakkar dukiyarsa, ai abinda Allah ya wajabta masa kenan, ai ya fidda zakka, yana fidda zakka, to tunda yana fidda zakka dukiyarsa ce yana da damar yayin abinda ya ga dama da ita, amma abinda shi manzo ya zaba mar ya gabatar da dukiyar nan ga Allah subhanahu wataala saboda ya samu ladarsa a lahira a lokacin da zai mori dukiyarsa moriyar da ba ta karewa. Inda ake sabani shine shin makaruhi ne gare shi koko ba makaruhi bane, wato makaruhi ne mutum ya saki jiki game da sha'anin duniya da dukiyarsa ta hanyar halal koko ba makaruhi bane, wanda shine maganar da muka yi a wancan karatu. Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. Akwai mai tambayar da ya ce menene hukuncin wanda ke jin kiran sallah kullum amma a dakinsa yake sallah? Akwai amsar da take majmu'u fatawa na Ibn Taymiya tana mujallad na 23 shafin 232, wannan amsa tana tamamul minna shafin 277. Asali namiji ya tafi masallaci yayi sallah shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, wajibi ne, bai kamata maza su rika sallah a gidaje ba, sallan farilla. To amma kuma dan kai sallan a gida ka ki zuwa masallaci sallar ba ta baci ba, sallarka ta inganta, illa dai kai wani laifi na rashin zuwa sallar jami'i. To sai wani ke tambayar hadisin Khabbab da muka karanta, tsawatar wanda Khabbab yayi a game da gini, shin wannan ya hada hadda ginin makaranta da masallaci duk ba a so? to kasan mutane fahimtar su daban-daban. Ai shi ginin masallaci da makaranta wannan Allah da kansa yayi magana ba manzo ba. Allah subhanahu wataala yace fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil budu'i wal asal. Ginin da Allah yayi izini ayi a cikin alqur'ani shine masallaci, wurin zikirin Allah, wanda kaga shi ma makaranta, ita ma makaranta ta shigo karkashin haka. Yuzkaru fi hasmuhu, wurin da ake kira sunan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi izini a gina masallatai, kuma ginin masallaci yana cikin sadaqatul jariya, yana daga cikin abin da zaka aikata kai ta samun lada a kwanciyar kabarinka. Allah ka samu iya. Mai wannan tambayar kuma, game da maganar gini, idan na yi nufin ajiyewa fa a matsayin kaddara, wato ya dinga gine-gine yana ajiye su a matsayin kaddara, babu laifi. Ai abin da muka faɗa kenan, babban laifi shine baka bada zakka, wannan shine laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ma idan ka bada zakka to an gama. Kuma karka manta cewar duk gidan da ka gina, ko da yana matsayin kufayi ba shiga ba, kago yana tsaye, idan shekara ta yi sai kamar kima ka fi da zakkansa. Wannan shine abin da ka zama laifi a kanka, ba wai ginin kawai ba. Yana fatawa Ibn Usaymin, yana juz'i na 18 shafin 233. So ba za ka yi gini da nufin ka guji haƙƙin Allah ba, amma don ka yi gini don ka aje dukiyarka ba laifi ba ne. Mai wannan tambayar kuma akan macizai da muka yi magana ya ce, to wannan ya nuna cewar kada ji tsoron maciji bai da haɗari kenan. Wato idan aka ce a kashe macijin gida, to abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma cewa yayi, wanda ya ji tsoron cutarwar maciji yake kashe shi, matukar yana daga cikin macizan da aka yi izinin a kashe, manzo Allah ya ce ba ya tare da shi. Mun karanta wannan hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga macizai cikin alfawahish, dabbobi masu alfasha, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izinin a kashe, matukar suna da'irar da za su cutar da kai. Wannan ya ce ya halatta miji ya baiwa matarsa izinin fita duk bukatu, kamar sanya wani abu a shago ko shiga makwabta ko kasuwa misali, a kowane lokaci. Wato ba wai fitar mace ce damuwar ba, yanda ta fita ne damuwa, yanda mace ta fitan shine damuwa, ba wai fitan nata ba. A duk da cewar asali zamanta ba ta fitan ba, shi ya fi dacewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani, wa qarna fi buyutikunna, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai, mace ba ta samun daraja ta kusanci Allah kamar a ce tana ɗakin aurenta. Duk sa'ilin da ta nisanci ɗakin auren tana daɗa nisantar Allah subhanahu wa ta'ala ne. Saboda in mace ta nisanci ɗakin aure to tana daɗa kusantar shaitan. Manzon Allah cikin hadisai da yawa ya faɗa, da zaran mace ta fito gida to shaitan yana rakiyarta ko maimunanta. So haka ne sai dai kariyar Allah subhanahu wa ta'ala. To asali zaman mace ba ta fita ba, wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu. Amma dan mace ta fita, ba fitan ne damuwar ba, yaya take fitan shine muhimmi. Idan mace ta tsare dokokin Allah ta wajen fita, suturarta, magana da take da mutane, wannan babu laifi. Amsar tana fatawar lajina mujallal na 17 shafin 277. Kamar misali, baka gida matarka ta je kasuwa, in ka mata izini ba laifi bane, yanayin fitanta shine muhimmi. Kuma da farko abinda aka fi so shine ya zama an samu wanda zai biya mata bukatun, an samu wani dan aika wanda zai je yayi sayayya. Idan babu larura to babu laifi dan ta fita, amma ta tsare dokokin Allah subhanahu wataala. Ne wata tambayar hadisin da ke magana game da izini ga maciji kafin a kashe shi idan ya shiga gida sau uku. Haka ne, sau uku ake gaya masa ya bar gidan, kamar yadda wasu malamai ke faɗa, musamman idan ya shafi irin macizan danga wanda an saba ganin su a cikin gida. Wato waɗannan hadisai suna cikin littafin At-Tamhid na Ibn Abdul Barri, ya tattaro su gaba ɗaya da hadisai da suke hana a kashe macijin gida da waɗanda suke izini a kai. Kuma fahimtar malamai akan hadisan sun takaita ne ga macizan Madina kawai, bai shafi kowane gari ba. Akwai waɗanda ke ganin kuma ko da a garin ku ne, in dai macijin an saba ganin sa a cikin gida, to shi ma bai dace ka kashe shi ba sai ka nemi izinin sa sau uku. Yana at-tamhid mujallad 16 shafin 265. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب